بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزود مكي مغانا daren talata ne daidai da daren hudu ga watan Rabi'ul Tsani, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 7 ga watan Mart shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 8 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga ainihin Umdatu Tafsir an Al-Hafiz Ibn Kathir والنصر بضم مالي الشيخ احمد محمد شاكر الله مدعوكين سلكي وغافر تامش منا تكون مقدمر دا الامام ابن كثير يفاري يودي اوكيت امس اي شعرات تجي دنجل دوانا التفسير اندي مصاف آيون القرآن ناس اندي ودن دا كيبون مهم منشن للين القرآن الله ياسو كدشين دن اكرن تاشي افهم تشي a yi aiki da shi. Wace hanya ce za a bi wajen koyon karatun shi da fassarar shi? Sai malam ya ce, "Wal wajibu 'ala al-ulama' al-kashfu 'an ma'ani kalamillah." Dan haka wajibin da ke ga malamai su ne su yi kokarin bayyana ma'anonin maganar Allah. Wa tafsiru zalika, wajibi ne malamai su ainihin wato fassara waɗannan maganganu na Allah madaukakin sarki. وطلبه من مظانه دا كما نيمن ونن تفسيري داغا اندا اكي زتنشي وتعلم ذلك دا كما قوكالن سنن حكا وتعليمه دا كما قوكالن سنر دا حكا واجبين ما لميس فسراء مثال القرآن سبينا ومسلمين معنون القرآن سكما نيمن تفسيري داغا دكني اندا اكي تمان رضا اساميشي. Shin wannan maganar tana nufin wajibi ne malamai da za su yi tafsirin Al-Qur'ani, in za su yi tafsirin su je su duba tafsirin Jalalaini da Rabbul Adhan da tafsirin Kabir na Al-Imam Fakhruddin Razi da tafsirin Ibn Kathir da Qurtubi da Al-Bahr al-Muhit na Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi da ainihin makamantan haka. Ba haka Ibn Kathir yake nufi ba. Wajibi ne malamin da zai yi tafsiri ya nemi ilmomin da su ne waɗanda in ya ƙware da su zai iya fassara Al-Qur'ani. Kamar me? Kamar ilimin shi kanshi Al-Qur'anin mai girma, wanda ake kiran shi ilimi na ulumul Qur'an, da ilimin karanta shi da ake kira ilmin tajwid, da ilimin rubuta shi da ake kiran shi ilmin rasmi ko ilmin khat, da abin da yake da alaka da harshen da littafin ya sauka shi ne Larabci, balagashi da sarf da nahawin shi da adab da duk abubuwan da suke da alaka da ainihin masaniya dangane da ilimin tace hadisai, ilimin da aka fi sani da mustalahul hadis da jar'u wa ta'dil, da ilimin tarihi saboda ya san yadda zai mu'amalanci kissoshi da tarihohi da suka zo a cikin Al-Qur'ani. Sannan da uwar tafiya ita ce aqidar musulunci, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar sahabban shi, sahabbai suka bar tabi'ai, tabi'ai suka bar tabi'u tabi'ina, su kuma suka bar yan bayan su har zuwa tashin duniya. Wannan aqida Allah zai ci gaba da raya ta da gwargwadon yadda ya so ya raya ta. Wajibi ne malamin tafsiri ya ainihin san waɗannan. Sannan wajibi ne malamin tafsiri ya zama yana da kyawawan ɗabi'u, ba don kuma ne saboda abu na farko a rinƙa ganin wannan tarbiyya da yake ƙoƙarin fassara wa mutane tana bayyana a cikin ayyukan shi da maganganun shi. Wannan shi yasa aka tambayi as-sayyida Aisha game da halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai ta ce kana khuluquhu al-Qur'an, al-Qur'ani shi ne ɗabi'un shi. Ko Al-Qur'ani da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa innaka la'ala khuluqin azim, kana da kyawawan ɗabi'u na girma da mutunci. Don haka cewa da Ibn Kathir yayi wajibi ne malamai su rinka bayyana wa al'umma ma'anonin alqur'ani, su rinka fassara alqur'ani, da kuma neman wannan fassara daga inda ake tsammanin a same ta, wato daga waɗannan ilmomi waɗanda a dukkanin marinjayin zato wanda ya ƙware da su, ana fatan zai iya fassara alqur'ani da kyakkyawar yadda ya kamata. Sannan malamai su rinka koyon haka domin ku kiyaye waɗannan karatutukan da muka faɗi, don ka san su kuma kaɗai ba su mai da kai malamin tafsiri ba, har sai ka je kuma ka koyi tafsirin a aikace. Domin mutumin da ya iya physics da chemistry da biology da psychology da sauran al'amura waɗannan da su ne ɓangarorin da ake kira sciences da social sciences, bi mujarradin ya iya su shike ne ya zama likita, bi mujarradin ya iya su shike ne ya zama injiniya. Ashe ko da mace ta iya jajjage, mace ta iya kaɗa miya, mace ta iya kaza, tana buƙatar kuma a zaunar da ita a nuna mata ya ake haɗa kaza, ya ake burga kaza, sannan ya zama kaza. Don haka iya nahau da sarf, balaga da adab, aqida da tarihi, iya ilimin tajwidi da ulumul qur'an bai isar ba sai ka je an tattara waɗannan abubuwan an karantar da kai wani abu da ake kira ilmu usulit tafsir. Karantar da kai ilmu usulit tafsir shi kuma shine nazariya, shine theory din, sai ka kuma zauna a ƙarƙashin wani malami ka ji yaya ainihin ake tafsiri. Wannan yayi daidai da yadda zaka ga ɗalibi ya shekara biyar yana karatun aikin lauya a jami'a, ya koma yayi wata makaranta ta aikin lauya ta musamman shekara ɗaya, tare da haka in ya fito kuma yana buƙatar zai zauna ƙarƙashin wani gogaggen lauya yana bin shi yana ganin ya ake yin waɗannan abubuwan da ya kwashe shekaru shida yana koyo. To amma kai ce a yau da zaran mutum ya karanta nahau da sarf da balaga da adab da waɗannan abubuwan, kawai sai zai buɗe alqur'ani sai ya ci gaba da fassara shi, nan tambaye sai ce to ai waɗannan su ne sharuɗan da ake nema, da zaran an same su shikenan an iya tafsiri. A'a, sharuɗan da ake nema ga duk wanda zai zama likita, daga ciki akwai physics da chemistry da mathematics, samuwar waɗannan kaɗai da iya su shikenan ya mai da shi likita. Yana buƙatar kuma sai an samu wani ya haɗa mishi waɗannan abubuwan ya karantar da su shi a dunƙule da sunan darasin medicine at-tibbiyya. Idan a gama karantar da shi kuma sai a ce zai yi wani abu da ake kira housemanship, wane ne zai zauna ƙarƙashin wasu likitoci, zai zauna kaza, sannan fa a sakan mishi jama'a tsakani da Allah, haka abin yake ga likitoci ko ba haka yake ba, haka abin yake ga lauyoyi ko ba haka abin yake ba, domin bi MPO da social science kenan, sai kuma yan art. Idan ka dube su suna da dama daga cikin al'amuransu bayan sun karantu, sai kuma a ce suna buƙatar su je su zauna a ƙarƙashin wani wanda zai gogar da su, ba don komai ba, don su san yaya tatbiqin waɗannan nazariyat din suke. Amma yau ka je ka samu mutanen da suke tafsirin alqur'ani mai girma, wani hujjar shi shine ai yana da degree a Islamic studies, wani hujjar shi ai yana da degree a lughal arabiyya, kuma ai an ce duk wanda ya karanci musulunci shikenan zai iya tafsirin alqur'ani. A'a, inda haka ba, sai Abubakar ne Siddiq, Laraba ne ko ba Laraba ba? Laraba ne. Umar da makamantan su Laraba ne. Waye malamin su? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da aka tambayi ɗaya daga cikin su wa inaban wa abba, Umar ma yana kan minbari da ya karanta ayar ya kai ya komo, sai ya ce to ƙoƙarin wannan fassara waɗannan aya, ya ce to taklifi ne, don haka sai ya ce a wuce. Abubakar ka tambaye shi aka yi mecece fassarar, yace mun fassara ce mun san ma'anarsu da Larabci, amma matsalar tsoron da nake kuma ya zama ba haka ne Qur'ani ya zo da su ba.
duk mutumin da ya digiri na larabci ya haya islamic ta larabci wato secondary larabci ya san ma'anar kalmar sayyaratu mota to dauki wannan kalmar da wannan fassara ka shiga cikin suratu yusuf ka karanta waja'at sayyaratun ka ce sai mota ta zo fassara ta yi ashe kaga kana bukatar ka je ka zauna a koya maka tafsiri ko da ka iya nahawu da sarf saboda haka matasa kada ku ci da zuci kar ku dauka abin ya zama gasa tunda wani yana yi ni ma sai na yi in ba ku manta ba wannan ita ce nasihata da wasiyoyi na karshe a darasin da ya gabaci ainihin wannan da muke akai saboda haka da malam yake cewa wajibi ne malamai su yi tafsirin alqur'ani kuma su nemi ainihin ilimin haka sannan kuma ya ce wajibi ne su karantar da shi to tunda har ka ji matakan da ake bi wajen koyon shi to in Allah ya sa kai kuma a matsayinka na malami ka taka waɗannan matakai ya har ka kai ka zama gogagge menene yake wajibi a kanka ka zauna ka karantar da mutane to sai dai kai ce a ƙasar mu ba a san wannan nazariyar ba malami zai zauna ne kullum ya sa wa ɗalibai tafsirin alqur'ani ya ta musu wai da haka ne yake sa ran wai za su iya tafsirin da zai tura su ƙauyuka da garuruka su je su wakilce shi ko masallacin shi ko ƙungiyar shi ko da'awar shi je su yi tafsiri ba tare da ya koyar da su waɗancan ƙa'idoji da waɗancan matakai ba a mujarrabin sauraron yin tafsirin kawai ko ka taɓa ganin nas ɗin da ta kai shekara 30 tana aiki a ƙarƙashin likitoci bayan ta kai shekara 30 a ba ta certificate a ce ita ma ta zama likita ka taɓa ganin an yi haka saboda haka shekara 30 ko 40 kana sauraron Abubakar Gumina tafsiri bata mai da kai mai tafsiri ba bata halatta maka ba wajibi ne shi malamin sai ya ware lokaci na musamman ya kuma zaɓi ɗalibai na musamman waɗanda zai horar da su su goge su ɗauki hannu kuma su iya dangane da shi tafsirin alqur'ani ɗin to wannan nazariyar ce nake cewa tana da ƙaranci a cikin ƙasashenmu Allah madaukakin sarki ya taimaka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna yayin da Allah madaukakin sarki ya yi alkawari da waɗanda ya baiwa littafi a nan waɗanda ya baiwa littafi kamar yadda za mu zo mu ji fassarar waɗannan ayoyi insha Allahu ta'ala a cikin wannan tafsiri mai girma da muke farawa na ɗaukan ɗayan ma'anoni biyu ko kuma duka ma'anar farko ita ce ahlul kitab a cikin waɗannan ayoyi ko wannan aya Allah yana tunasar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma yana bayyana wa annabi wani tarihi da ya faru cewa Allah ya taɓa yin alkawari da yarjejeniya shi da ahlul kitabi daga cikin kiristoci da yahudawa wannan alkawarin shine latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu za ku bayyana wa mutane wannan ilimi da ke cikin littafin Allah ba za ku ɗoye shi ba fassara farko kenan fassara ta biyu wannan aya tana magana dangane da duk wani wanda Allah ya bashi ilimi na littafi da cewa zai bayyana ba zai ɓoye ba a ƙarƙashin wannan fassarar sai zama ba wai malaman bani Isra'ila daga cikin al-Yahudu wal-Nasara ba kadai har da malaman musulunci Allah ya yi alkawari da su ya yi yarjejeniya da su akan me latubayyinunnahu lin-nasi za ku bayyana wa mutane littafin Allah wala taktumunahu ba za ku ɓoye wa mutane littafin Allah ba فنبذوه وراء ظهورهم sai suka watsar da ainihin wannan littafi bayan bayan su ushtaraw bihi samanan qalila sai suka ainihin karbi yan kudi yan kadan sakamakon wannan sako na Allah da suka boye me yake nufi da kudi yan kadan wadannan kudi koda miliyan 100 nawa ne koda biliyan 100 nawa ne ka boye ayar Allah saboda ka karbe su muqabilin wannan aya in aka dubi kudin to yan kadan ne wato da daraja da girman kudin da albarkar su da daraja da girman ayar da albarkar ta to waɗannan yan kudi yan kadan ne shine dalilin da yasa kaga duk inda Allah ya ka irin wannan munasabar sai ya siffanta waɗannan kuɗi da cewa samanan qalila, kuɗi ne ɗan kaɗan, saboda muƙabilin aya ce ta Allah maɗaukakin sarki wadda take mai girma. Allah maɗaukakin sarki ce fa bi'sa ma yashtarun, Allah wadaran irin wannan ciniki da waɗannan miyagun malamai suke daga cikin malaman ahlul kitabi har da malaman musulmi waɗanda za su ɓoye saƙon Allah da ya saukar a cikin littafin Allah ba dan komai ba, saboda za su samu ƴan kuɗi kaɗan. Wannan ita ce aya ta 187 a cikin suratu Ali Imran. Wa qala ta'ala, Allah yace innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, lallai waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah. Wanne ne alƙawarin Allah? Shine waccan maganar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba, Allah ya alƙawari da malaman Yahudu da Nasara, Allah ya alƙawari da malaman musulmi akan cewa za su bayyana. To annan sai Allah yake cewa lallai waɗannan da ke sayar da alƙawarin Allah wa aymanihim, da kuma rantsoyinsu. Me yasa anan ya ƙara da cewa wa aymanihim? Saboda dukkanin wanda ya wa Allah alƙawari akan zai isar da saƙon Allah sai da Allah ya rantsar da shi, cewa ka yi alƙawari, ka yi yarjejeniya, ka rantse da Allah. Wannan rantsuwar ce Allah yake gwamawa da ita anan. A lokacin da kai malami ka san gaskiya ka danne ta, na farko ka danna alƙawarin Allah saboda ƴan kuɗi kaɗan, na biyu ka karya rantsuwarka saboda ƴan kuɗi kaɗan. Shi ne yake cewa samanan qalila suke karɓan ƴan kuɗi ƴan hikwannana, ƴan kaɗan, ba dan komai ba sai dan ainihin wato su danna alƙawarin Allah su kuma ci amanar rantsuwarsu. Allah yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, waɗannan ba su da rabo a lahira, sun cinye rabansu a nan duniya. Su ne a can wani wuri za ka ji Allah yana ishara game da su ko makamantansu, yana cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kun gama cin daɗinku a duniya, wastamta'atum biha, kun gama more duniyarku, don haka a yau ba ku da komai. Shine la khalaqa lahum fil akhirah, ba su da rabo a lahira. Wala yukallimuhum Allah, Allah ba zai magana da su ba. Kenan bayan Allah da Allah ya yarda da su a ranar alkiyama, Allah zai magana da su. To duk wanda Allah ya fushi da shi a dandalin alkiyama, Allah ba zai magana da shi ba. Wala yanzuru ilaihim, Allah maɗaukakin sarki ba zai dube su ba yawmal kiyama, a ranar alkiyama. Wala yuzakkihim, Allah ba zai tsarkake su daga laifuffukansu ba na shirka da ƙarya da zalunci da saba alkawari, Allah ba zai tsarkake su ba. Ba dan komai ba, saboda akwai nau'in mutanen da suke da zunubi, a dandalin alkiyama Allah zai tsarkake su. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Daraqutni suka ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace Allah zai kira wani bawa daga cikin bayin shi a ranar alkiyama ya nuna musu takaddar da ke dauke da zunuban shi kaf, sai bawan ya firgita, sai Allah yace a na rufa maka asiri, dan haka ku kai shi aljanna. Kaga wannan ba a duniya aka gafarta mai ba, ya mutu da zunubi, ya tashi da zunubi, ya je gaban Allah da zunubi, amma dab da za a kai shi azabtar da shi saboda zunuban an wanke shi. To akwai waɗanda Allah yake tsarkake su a ranar alkiyama daga zunubansu. To sai Allah a cikin wannan aya yake cewa amma daga cikin waɗanda ba zai tsarkake ba su ne miyagun malamai, waɗanda suke ɓoye saƙon Allah saboda kuɗi, waɗanda ke danne rantsuwarsu su ci amanar alƙawarin Allah saboda kuɗi, waɗannan Allah ba zai yafe musu ba. Hadisi ya zo sahihi cikin Musnad da sahihu Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za a ainihin kamo malamin da ke wa jama'a wa'azi yana koma yana saba wa'azin da yake, a jefa shi a cikin wuta. Idan aka jefa shi a cikin wuta sai ainihin sa uwar hanjin shi sai ta bindiga ta fashe, wato cikin shi ya fashe, sai uwar hanjin shi ta fito tana jan ƙasa, sai a kama shi sai a kewaye ƴan wuta da shi, ana nuna musu ga wanda ke muku wa'azi, yadda ba ku ji wa'azin ba shi ma baya aiki da wa'azi. Ce wani e, ba kai kake hana mu kake kaza kake kaza ba, sai ce ko da nake hana ku dama ni ma aikatawa nake. Kaga wannan ma Allah ba zai tsarkake shi ba, ba dan komai ba, dan ya ci amanar Allah, ya kuma ci amanar jama'ar da yake isarwa da sako. Wala yuzakkihim, Allah ba zai tsarkake su ba, walahum azabun alim, suna da azaba mai matukar radadi, Allah ya tsare mu. Wannan ita ce aya ta 77 a cikin suratu Ali Imran. Malam Ibn Kathir yace fa dhamma Allahu ta'ala ahlal kitabi qablana, kaga a cikin waɗannan ayoyi Allah ya zargi mutanen da ya baiwa littafi da ilimi kafin mu. Me yasa Allah ya zarge su? Ba za ka yi mamakin mutumin da Allah ya daraja, ya saukar mai da annabi da yaren shi, ya saukar mai da annabi dan garin su, dan anguwar su, ya isar mai da sako, irin waɗannan mutanen Allah zai zarge su? Bai zarge su don komai ba. Malam yake cewa bi irabihim an kitabillahi ilayhim, saboda sun ainihin wato kawar da littafin Allah da aka aiko gare su, sun kauda kai daga littafin Allah, ga littafin Allah ya saukar amma sai suka kauda kai. Wa iqbaluhum ala dunya, da kuma fuskantar duniya wa jam'iha, da tarata. Allahu akbar, dukkanin mutumin da ya zama manufar shi ita ce ya tara duniya, ko da duniya ne, wannan yayi asara. Balle mai tara duniya da addini, balle mai tara duniya ta hanyar danne saƙon Allah. Ku kiyaye, ya zama duniya kake neman ka tara da duniya, ka taɓe rayuwarka ta lalace domin ka zama bawan abin da kake nema, shine annabi ya kira da bawan riga, ko bawan sutura, ko bawan mayafi, ko bawan kuɗi. Yace ta isa abdul dinari, ta isa abdul dirhami, ta isa abdul khamisa, ta isa abdul khamila, ta isa wantakasa wa idha shika falan takash. Inza Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama, bawan dinari da dirhami, kwandala da naira, ya zo biya pound sterling, Dutch, CD, bawan kuɗi nau'i-nau'i ya hallaka. Ya ce bawan riga ya hallaka, bawan mayafi ya hallaka. Wato wanda shi manufar shi kawai ya tara kuɗi, manufar shi kawai ya tara akwatunan sutura iri-iri. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ta isa ya shiga uku, wantakasa ya lalace ya kade, wa idha shika falam taqash, Allah ya sa ya taka kaya ya kasa cire ta. Wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wanda ya zama manufar shi fa ya tara duniya da duniya, shine shi so yake kasuwanci ya tara kuɗi. A halin Allah madaukakin sarki ya halatta maka kai kasuwanci ne, ka samu karfafuwa da za ka yi ka bauta wa Allah a nan duniya don ka tsira a lahira, manufar kenan. Amma tara duniya da manufar duniya kun ji matsayinta. To a nan ku ana maganar mutanen da ke tara duniya ne ta hanyar danne gaskiyar da Allah ya sanar da su, su suka fi kowa hadari. Ya kamata yi wa'azi ya faɗa wa jama'a gaskiya ƙiri da muzu. Sai gwamna ya kira shi ya gan shi, sai sanata ya zo ya kawo mai ziyara, sai ɗan majalisa da ya tashi kawai shi kenan ya fasa bayyana wannan gaskiya, ko kuma da ya tashi sai ya fitar da ita a sura ta shubuha kamar yadda a yau suke yi. To duk irin wannan baki ɗaya yana daga cikin neman tara duniya ta hanyar danne saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi. Mana yake cewa wa ishtighaluhum bi ghairi ma umiru bihi, da kuma shagaltuwarsu da aikata wani abu wanda ba shi aka umarce shi da su ba. Menene aka umarce shi da aka umarce su da shi? min ittiba'i kitabillah shine bin littafin Allah. Abinda ake so ka shagaltu da shi shine neman karatun littafin Allah, neman gane fassarar shi, da neman gano ma'anar shi, da kuma neman ya za kai ka aikata shi. Ya bai halatta a shagaltu da shi ba, domin zuciya ɗaya ba za ta yi ta shagaltu da abubuwa guda biyu ba. Dole ne zuciyar ka ya zama ta shagaltu da wani abu, amma kuma tana iya neman wani abu a gefe. Shine zuciyar ka za ta iya shagaltuwa da neman lahira, amma a haka kuma kana neman duniya don ka samu ƙarfafuwa, amma ita duniyar baka shagaltu da ita ba. Na fatan ku fahimci bambancin shagaltuwa da nema. Ba a hana ka neman duniya ba, za ka iya neman duniya ka ƙarfafu domin ka bauta wa Allah, amma yanzu ne ake magana shagaltuwa tara ta. To in har ka shagaltu da duniya, to za ka manta da lahira. Idan ka shagaltu da lahira, to za ka manta da duniya. Don haka jama'a, sai ku duba da kyau ku gani. Daga cikin malaman tabi'ai, wani ɗalibi ya tambayi malamin shi, yake malama nakrahul maut, ana gafarta malam me yasa muke kyaman mutuwa ne? Sai ya ce li'annakum amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Ba dan komai ba, saboda ko raye duniya kai kankarelan gida, kana da kankara kankaran mota, ka samu lafiyayyar mace, kana da kuɗi a banki, kana da suturu lafiya, ga likita, ga security, ga komai kana da shi, amma kana da yakinin cewa sallar ka ta asuba dazu da kai, ba abin da zaka iya bayyanawa game da farillarta ko sunnarta ko mustahabbinta, kuma ka san cewa lahira ba gidanka na duniya ake tambaya ba, ba matarka ba, ba kudin da ke bankin ka ba, ana tambayar ka ne dangane da me? Dangane da sallah. Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah, ka kuma dage akan ita yin sallah din. Me yace? La nas'aluka rizqa, ba za mu tambaye ka game da dukiya ba, game da sallah ba mu tambaye ka. Ma'anar aya kenan. Idan kun gane wannan jama'a, kar mutane su kuskuren fahimta cewa mun ce kar a nemi duniya. A'a, a nemi duniya dan a ƙarfafu a bauta wa Allah, amma a shagaltu da lahira. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka sai Ibn Kathir bayan da wannan sharar fage sai ya ce fa alaina ayyuhal muslimun an nantahiya amma zammahumullahu ta'ala bihi. Dan haka wajibi ne akan mu, ya mu musulmi, mu bar abinda Allah ya zargi ahlul kitabi da shi, wa an na'tamira bima amarna bihi, kuma lalle ne mu yi kokarin bin umarnin da Allah ya mana. Min ta'allumi kitabillah, na koyan littafin Allah, al-munazzal ala al-munazzali ko ilaina, wanda aka saukar mana, wa ta'alimihi, da kuma koyar da shi, wa tafahumihi, da fahimtar shi, wa tafhimihi, da kuma fahimtar da wasu shi. Abin da ya wajjaba a kanmu kenan jama'a. Lallai ne mu koyi littafin Allah. Wannan littafin Allah din ba jinsin littafin Allah ba, sai ya hasso sai da cewa wanda aka saukar mana. Na haka bata ne ka je yanzu kana koyan attaura ko injila ko zabura, a littafin Allah da aka saukar mana. Sannan wa ta'alimihi, da kuma karantar da shi. Da haka duk malamin da ya zauna a soro yana karantar da zabura, ya bata koda ita ce ingantacciyar zaburar da Allah ya saukar wa annabi Dawud. Haka malamin da ya zauna ya shagaltu da karantar da attaura da injila, koda su ne ingantattu, amma wannan zamani ne na koya da koyar da littafin Allah al-Qur'ani. Wa tafahumihi, da kuma fahimtar shi. Wajibi ne mu tsaya mu wa al-Qur'ani kyakkyawar fahimta, wa tafhimihi, kuma mu yi kokarin fahimtar da jama'a. Qala Allahu ta'ala, Allah yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Yanzu nan lokaci da yi ba ga waɗannan mu'minai zukatansu su yi laushi da ambaton Allah? Allahu akbar. Sahabi Ibn Mas'ud, za mu zo mu ji fassarar shi da ya a ƙarƙashin wannan aya, yace
wallahi tsakanin musuluntar mu da saukar wannan aya dan lokaci ne kadan,
ba mu dade da musulunta ba sai wannan aya ta sauka.
Tana cewa har yanzu lokaci bai ba akan musulmi zuciyarsu ta rauni da alqur'ani,
bana a yau akwai musulmin dan akai karatu a yanzu abinda suke tunani sai nan da shekara 10 ya kamata a fara aiki da shi,
ba sa tunanin in an yi yanzu da an tashi a fara aiki da shi, abinda suke tunani wannan karatun sai nan da shekaru 30 sai nan da shekaru 40 a ƙarƙashin wannan sahabbai ko suna da wannan fahimtar ne ko suna da wannan tunanin ne, sai Allah ya saukar da wannan aya basu dade da musulunta ba. Menene nake so ka fahimta a cikin wannan asari na sahabi Abdullahi dan Mas'udi, wato Allah cewa yake alam ya'ni lil ladzina amanu, har yanzu lokaci bai ba, idan kaji irin wannan magana tana nuna akwai tazaran lokaci, an dade da musulunta, amma sai ya ce wallahi ba mu dade da musulunta ba, Allah ya fara fadin haka. Kamar ka ce har yanzu ahlus sunna a Najeriya lokaci bai yi ba, a ce sun daina fada da sunna, lokaci ya yi dan ya kai ga duk matsayin sunna sun fahimta. To lokaci bai yi ba har yanzu ga mu'minai da suka yadda da Allah, suka yadda da alqur'ani, zukatansu su rinka laushi saboda ambaton Allah, wa ma nazala min alhaq, da kuma alqur'ani da ke sauka na gaskiya, sai Allah madaukakin sarki ya sauri ya tsoratar da su, yace wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, kada fa mu'mine da suka yadda da alqur'ani su zama kamar waɗanda aka baiwa littafi kafin su, fatala alaihimul amad, sai zamani ya tsau, faqasat qulubuhum, sai zukatansu suka ƙetashi. Ka kaddara daga musuluntarsu jama'a zuwa wannan lokacin da ayar ta sauka wata biyar ne, a wurin Allah wannan lokacin ya kai tsawon da zuciya za ta bushe. Kenan idan Qur'ani ya sauka yanzu, yanzu ake so ya lausasa maka zuciya, yanzu ake so ya biye tubis da kai, ba wai bari za ka yi ga Qur'anin ba ayyukanka daban. Sai Allah yake cewa karfa su zama kamar ahlul kitabi, waɗanda da aka ba su littafi lokaci ya tsawo sai zukatansu suka bushe. Ina son ku rinka fahimtar wasu ka'idoji da zamu zo mu karanta a nan dangane da fahimtar alqur'ani, na cewa a rinka ɗauko alqur'ani ana neman ya fassara junan shi. Banu Isra'ila Allah ya saukar musu da Taura ta hanyar Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Me ya faru? Daga hallaka Fir'auna, Allah ya tsallakar da su wannan ainihin ambaliyar ruwa. Ana haihuwa sai suka ga wasu mushrikai suna da ainihin gunki da suke bautawa. Me suka ce wa Annabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya kamata mu ma a saman mana gunki da zamu rinka zikiri muna kewaya shi muna kada mandiri, dan su ma gashi suna da shi. Me yace? Qala innakum qaumun tajhalu. Sai ce ba ku san Allah ba. Inna ha'ula'i muttabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Waɗannan hallaka ce suke ciki, aikin da suke na kewayawa da kada mandiri da zikirin da suke suna kiran wannan gunki bataccen aiki ne, barna ce. Amma ina son ku duba fa, a ranar da Allah ya kashe Fir'auna a wannan yini, a wannan sa'ar ana haura kogin kuma suke neman a sa musu abin bautawa banda Allah. Wannan shine zamanin da Allah yake ishara, zamanin har yayi tsawo daga fara saukar da wahayin lokacin ana gida a Masar zuwa haura kogin har zukatansu sun ƙeƙashe. Me yiwa jiyan nan an saukar musu da Taura, me yiwa da daddare da ta wuce an saukar musu da Taura, amma yau gari ya waye gashi suna cewa a sanya musu gunki da za su bautawa kamar yadda waɗannan ma suke da gunkin bautawa.
idan ya zama ke kasar zuciya ta samu bani Isra'ila a gaban annabin su, littafin na sauka da dumi-dumi. Me kake tunanin bayan shekara 1000? Shi yasa sai Allah yake cewa mu'minai wala yakunu kannazina utul kitaba min qablu, karfi mu'minai su zama kamar waɗanda aka ba su littafi tun da. Faƙasar ƙulubuhum, zukatansu suka ƙeƙashe, suka wayi gari. Ku duba jama'a, littafin Allah na sauka fa ba wai ya gama sauka ba, amma suna gaya wa Allah baƙaƙen maganganu. Ya Musa, haka suke cewa, ya kai Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu, shiga garin da kai da ubangijin naka ku je ku yi yaƙi, mu muna nan muna jira. Waɗannan littafin na sauka kenan. Littafin na sauka an tafi a karɓo ƙari, kafin a dawo sun koma suna rawa banjo, suna kewaye ainihin gunkin da assamiri ya sassaka musu daga ainihin gwalagwalansu. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? An tafi a karɓo sababbin saƙo ne da suka zo bayan da akwai wasu saƙonnin, kenan ba a gama saukar da littafin ba, amma gashi sun bawo suna mai suna bautar gunki. Ko kun fahimta? Da ya dawo ya nuna ɓacin ran shi da damuwar shi, ya nemi ya zargi dan uwan shi Harun. Mai Harun ya ce, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, karka kama kaina, karka kama genuna, karka buge ni, karka wala tushmid bi al'ada, karka sa maƙiyasi mini dariya, na hana su sinki, kai kuma ka da ka zarge ni, kaga dawa ka banni kenan, su ba ni tare da su, kai kuma ba ni tare da kai. Idan kun fahimci wannan jama'a, waɗannan bani Isra'ila su ne Allah ya ce to sun yi zunubi. Akwashi masu hankali, malamai da ustazai da ɗaliban ilimi da limamai masu saiti da kan gado, waɗanda kamar yadda malamai suka faɗi su ba su yi bautar ɗan maraƙin ba ma, mutum 70 su je su tuba a wurin Allah. Waɗannan fuqaha'u kenan, waɗannan mufassiru bani Isra'ila kenan, waɗannan muhaddisuhum kenan, waɗannan su ne fuqana bani Isra'ila. Da aka je da suka ji annabi Musa na magana da Allah, mai suka ce? Mai suka ce wa annabi Musa? Arinallaha jahara, suka ce in dai da gaske ne Allah ne kake magana da shi? Ya ce eh. Sai suka ce to, idan da gaske ne a nuna mana Allah mu gani. Waɗannan malamai ne, ustazai ne, masu hankali, waɗanda ga cewar malaman tafsirin su ba su yi bautar ɗan maraƙin ba. Ina da waɗancan wawaye ne su fahau, waɗanda ke wannan tsalle suna kaɗa mandiri suna rawa a ainihin jikin wannan gunki, inda su aka ɗibo nan wata wautar za su yi. Wato, ina son in fassara muku kaswatul qalbi ne inda bani Isra'il. Kaswatul qalbi inda bani Isra'ila ta fara faruwa tun annabi Musa na da rai. Dubi makirkin da suka ƙulla mishi, wanka yake keɓewa yana yi gefe guda, a yayin da su kuma suke haɗuwa a wurin kurmi tsirara, maza da mata ba kunya. Annabi Musa in ya zo zai wanka sai koma gefe guda, madadin ma in izgilancin za su ce wai dan shi malami ne, kaga izgilanci mafi girma kenan. Amma sai suka yi izgilanci na ƙasƙanci, sai suka ce gwaiwa ce da shi, inda lafiyar shi lau ya shigo cikin jama'a ya yi wankan mana. Wannan kaswatul qalbi ce. Jama'a, kun fahimta? To, idan wannan ya samu bani Isra'ila, Qur'ani a Taura na sauka, ashe za ka ga gaskiyar Ibn Mas'udin kenan da ya ce saukar waccan aya, alam ya'mil ladina amanu, bai daɗe da musuluntarsu ba Allah ya fara zarginsu, har yanzu lokaci bai yi ba. Kamar ka dubi yaranka ɗan shekara 3 ko shekara 4, ka ce kai har yanzu lokaci bai yi ba, har yanzu ba za ka yi hankali ba? Sai wani ya ce shekarar shi 3 fa, kwanan nan aka waye shi, yaushe aka haife shi? Ka ce ba ka ganin shi gashi nan ya yi girma? idan an yi wa ɗan shekara uku wannan zargin ɗan shekara ashirin fa. Saboda haka jama'a, kar ku taɓa ɗaukan cewa wai saboda kuna karatun Alƙur'ani ba za ku samu kaswatul qalbi ba. Bari in gaya muku, kowa zai fara auna kaswatul qalbi daga lokacin da za ka ji almajiri yana cewa ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwadago a daidai lokacin da ga abinci mai rai da lafiya a gabanka, ka tabbatar da cewa in za a yanka ka ba za ka iya cinye rabin shi ba, amma sai ka bar abincin ya kwana ya lalace a halin ga wani yana ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwadago. Wannan a mu'amalar musulmi da musulmi kenan, zuciyarka ta bushe. Ina kuma dangane da littafin Allah, Allah yake kada a yi kaza sai zama wannan abin kamar cewa Allah ya dole a yi, sai ga mutane suna gaggawar aikata shi. Imrul Qais me yace? Ba malami bane, ba musulmi bane, ba jahili ne ma, cewa ya a rana murdu'ina li amri ghaibin wa nusharu bit-ta'ami wa bish-sharabi عصافير وذبان ودود واجرا من مجلئه الذئاب. yace ina ganin muna sakaci da mutuwa, ba abin da ya dame mu sai ci da sha. Ku duba yanzu rayuwar mu haka take ko ba haka ba? Amma wannan ba ma guje ne, mawaƙin jahiliya ne, fitsararren dangi, amma cewa yake ina ganin muna sakaci da mutuwa, ba mu damu da mutuwa ba, ba abin da ya dame mu safe da yamma sai dai abinci da abin sha. Asafirun wa zibbanun wa dudu, yace in muka zo bin Allah kamar tsuntsaye muke, ɗan ƙanana ba mu da ƙarfi, kamar ƙuda muke, kamar ƙwari muke wajen biyayya Allah. Amma wa ajra'u min mujalli'ati zi'adi, in muka zo saban Allah fa to kamar kirkeci mai lafiya. Ya kake ganin kirkeci lafiyayye? Wannan analysis din Imru'ul Qais kenan, dangane da mutanen kirki da mutanen banza na jahiliya. Amma wannan siffar a yau ka ɗauko ta ka auna ta a jikin musulmi sai ga haka. Idan aka ce akwai karatu ƙarfe 4 da rabi, ba zai zo ba sai ƙarfe 5 ko ƙarfe 6. Amma aka ce akwai dambe ko akwai ƙwallo ƙarfe 4 fa, ƙarfe 12 na rana ya je ya yanki tikiti, ƙarfe 2 kuma za ta yi mishi a cikin stadium ɗin, a nan baya son ya yi latti. Kaga asafirun wa zibbanun wa dudu, a wajen biyayyar Allah kamar ƙwari muke, ba mu da ƙwari, kamar tsuntsaye muke, kamar tsutsa muke. Amma a wajen saban Allah fa wa ajra min mujalli'ati zi'abi, mun fi ƙwazo da kazar-kazar fiye da kyarkecin da ya ga nama da zai ci. Jama'a, wannan da wa'azi ne, lallai kowa ya nazari abinda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi shi ne gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Allah dai ya ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, musulmi fakar su sake su kasance kamar waɗanda aka baiwa littafi tun da. Fatala alaihimul amad, zamani ya tsawo tsakaninsu da saukar da wannan littafi. Faƙasar ƙulubuhum, sai zukatansu suka ƙeƙashe. An saukar da littafin a jiya fada daddare, amma yau gari ya waye sun faɗa wa Allah baƙar magana, kaga wai zamani ya yi tsawo. To ina kuma waɗanda suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam? Da Allah yake cewa laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah ya ji masu faɗa mai baƙar magana suna cewa Allah talaka ne, mu ne mawadata, tunda yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, tunda har Allah ya shele cewa ya zai baiwa Allah kyakkyawan rance. Sai suka ce ashe Allah talaka ne, mu da ake neman bashi wurin mu ne wadatattu. Allah yace ya ji, sanaktubu ma qalu, Allah yake duk za mu rubuta waɗannan maganganun da suka faɗi. Kun ga anan jama'a, duk wannan menene? Bushewar zuciya ce ko ba bushewar zuciya ba? Bushewar zuciya ce. To sai ka ɗauko ƙuraishawa daga Alƙur'anin yana sauka, me suke cewa?
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا الله wannan qur'ani in ya tabbata daga gare ka yake ka ba ta fajirci irin wannan ga qur'ani sai da suka tabbatar da cewa in ya tabbata daga gare ka yake to bayan ya tabbata din to mu mun kafirce ayi kwaran kwatsar. Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama. In ya tabbata Qur'ani gaskiya ne kai ka saukar to mun kafirce kai mana ruwan kwaran kwatsa daga sama hawi itina bi azabin alim ko kuma azo mana da azabar mai radadi. Wannan mecece qaswatul qalb. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari a cikin kitabu sujudut tilawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yazo yana karanta alqur'ani a cikin quraishawa da yazo daidai ayar sujuda sai fadi ya sujuda sai wani dattijo cikin kafirai ko wani tsoho sai ya dago tsingaro ko tsakuwa sai ya ainihin sa a goshin shi haka sai ya ce shi ta ishe shi. Wannan mecece qaswatul qalb, bushewar zuciya ce. Domin annabi ya yi sujuda sallallahu alaihi wasallam duk Qurayshawa da ke wurin kafirai sun yi sujuda. Abdullahi dan Mas'udin ya ce shi kadai ne wannan kafiri ya ce ba zai ba sai ya ɗibo waɗannan tsakwankwami sai ya kafa a goshin shi ya ce sun isa. Bushewar zuciya. Ibn Mas'udin ya ce don haka na gan shi Allah ya ba da dama ga musulmi an kashe shi a ranar yakin Badar. Qaswatul qalb, Allah ya ce sai zuciyarsu ta bushe ta ƙeƙashe. Wa kasirun minhum fasiqun, dan haka da yawa daga cikin su mutanen banza. Allah yake rayar da ƙasa bayan ta mutu shine bayan rami ya kauɗi ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe duk wani sinadari da tsiro da ke cikin ta ya mace sai Allah kaga ya saukar da ruwa sai ga ƙasa ta sake ne ta sake tashi ta sake zama koriya shar. Haka ne haka abin yake. To kamar haka sai Allah yake nuna cewa bushewar zuciya da bani Isra'ila suka samu ko to sauka alqur'ani zai jika zuciyar. Idan ya zama qur'ani ya zo don ya jika zuciyar bani Isra'ila da ta bushe kamin babu aula ku musulmi a ce alqur'ani ya jika zukatanku. In ya zama musulmi na karanta alqur'ani ba sa tunani ba sa kuka ba sa nazari ba sa aiki da wannan to irin waccan siffar ta same su kenan shine ne faqasat qulubuhum. Dan haka Allah ya kiyaye su ma sai a waye gari a ce wa kasirun minhum fasiquna. Allah yake qabbayyana lakum alayat, ni dai mun bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna, dan ku tsaya ku fahimce su da kyau. Me wannan sako ke nufi? Allah ya yi nashi ko Allah ya yi ruwa? Allah bai yi ruwa ba. Idan malamai sun yi ruwa kun ji matsayin malamai masu ɗorewa. Idan Allah ya saukar to ya saukar, idan malamai sun bayyana to sun bayyana, idan jahilai zukatansu suka ƙeƙashe to kun ji. A cikin wannan wuri Allah ya nuna haƙoƙi guda uku cewa Allah maɗaukakin sarki ba wanda yake da bashi a kanshi amma ya kallafa wa kanshi saukar da sako don ya zama ne ya bar mutane ala basirati. To Allah bai ci amana ba, Allah bai yaudara ba, Allah bai rage ba. Allah ya yi duk abin da ya cancanta dangane da haƙƙin shi na rabbaniya. Malamai kuma su yi nasu haƙƙin dangane da haƙƙi na tarbiyya. Ya rage wa mabiya su kuma su bi. To haka samu ƙeƙashewar zuciya daga malamai za su ƙi bayyanawa. Idan zukatan mabiya suka ƙeƙashe su kuma fa in an bayyana za su ƙi bi. To sai Allah maɗaukakin sarki sai sauke nauyi a kan shi ce qabbayyana lakumul ayat, mu da duk ayoyi mun bayyana muku la'allakum ta'qiluna, dan ku fahimce su. Waɗannan jeren jeren ayoyi ne tun daga na 17 har na 16 a cikin suratul hadid. Ibn Kathir yace fa fi zikrihi ta'ala li hadhihi al-aya ba'da allati qablaha
تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها
كذا من آية
da Allah madaukakin sarki a cikin ta yake bayyanawa wanda yake ya bayyana bayan wanda tazo kafin ta wanda tazo kafin ta tana kun ga ayoyi ne ne tukuna ayoyi biyu ne da ta 16 da ta 17 to wannan ayar ta 17 a cikin ta ba Allah madaukakin sarki ya bayyana yana rayar da ƙasa in ta mutu ba to kafin ta fa ya bayyana yadda zukata suka kekashe ko to sai ka gwada kekashewar zuciya da kekashewar ƙasa sai ka gwada rayuwar zuciya da rayuwar ƙasa shi ne malam yake cewa a cikin wannan aya wadda ta zo bayan wadda ta gabace ta kamar yana cewa a cikin wannan aya ta 17 wadda ta zo kafin ta 16 din tambihun akwai fadakarwa على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها شوى كما يد الله كرايك أصابا ينتامتي كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي حكى الله كان ليس سزكاتا ده إيمان باين زكاتا سنبوشي سنكيكشي ده أيكة الذنوب ده كما سابا الله أبن ده أنه مدنة تكيلي في كيلان na daga cikin hanyoyin da zuciya ke bushewa aikata saban Allah ka duba da kyau ka gani randa duka aikata makaruhi goban ka zo aikata shi baka kallon shi a makaruhi sai ka kalle shi a matsayin ba komai yanzu baka tafi da aikata haramun ne da zaran ka aikata wannan haramun jibi in ka zo baka sake aikata irin wannan haramun din baka kallanta da irin alfarmar da ka kalle ta a shekaran jiya to da haka har sai ka tafi ainihin matsayi mafi ɗaukaka ko kuma mafi ƙasƙanci na saɓon Allah shine shirka sai ka waye gari baka ganin laifin shirka a yayin da kuke mamakin ana ainihin yanka mutane ana gasa namansu ana ci ana ƙwaƙule ƙwaƙwalwarsu ana shan giya ana shan jini da wannan ƙoƙon kansu kana mamakin wannan a daidai wannan lokacin muyin wannan yana ganin ba a bakin komai ba ne don ya yanka wannan mutumin ya ainihin je ya yayyafa jinin shi a jikin gunki domin shi in ya yanka ci yake in ya yanka ƙoƙon kan yake mayar maya ƙoƙofi to ina kuma don ya yanka ya jefar da gawar jinin kawai ya ɗan ɗauka ya yayyafa sai ga wannan ba bakin komai ba ne sau da haka a lokacin da kai kake gwagwarmaya a kan a yi ƙoƙarin hana zina da shan giya sun tuni sun yi nisa a shirka kuma ba sa ganinta a matsayin da kai kake kallanta don haka ka kula da kyau saɓon Allah shi ne ke kai da zuciya ta bushe saɓon Allah shi ke busar da zuciya don haka ka yi ƙoƙari duk yadda za ka yi ka ga ba ka saɓa wa Allah ba duk mutumin da ya iya yin zina zai iya yin kisan kai duk mutumin da ya iya kisan kai zai iya yin shirka ku kiyaye domin duk sanda ka aikata wani saɓon Allah a lokacin kana da raguwar imani gani kake kamar ƙasa za ta burma da kai gani kake kamar wata sarƙa za ta zo daga sama ta nannaɗe ka ta ɗauke ka sai ka gaba abin da ya faru sai ka ɗauka ab to ashe ma abubuwan da ake faɗin ma ko ba haka ba ne to zuciya ta fara bushewa to gobe sai ka ga aikata abin da kai jiya mai sauƙi ne yanzu kana tunanin wanne ne ke sama da shi don haka za ga wasu nau'in mutane a yayin da kai kake mumana abin da zai zama saɓon Allah ne mai girma a wurinka sai da shi abin dariya ne lokacin da mace za ta miƙo maka hannu kuna tare da shi da ya saba zina da waɗannan matan in ta miƙo maka hannu ka danye sai ka ga ya ce a lafiya ka ce a kai ba ka gani ne ta miƙo min hannu sai ce a ya ce ne kuma kada Allah ka miƙa mata da Allah mai sauri ne ta ce ko kun fahimta don shi zina yake to don haka wannan taɓa hannu ne ba komai ba ne
na karka sake ka samu kanka a aikata koda maka ruhi ne. Wadannan fatiyoyi da malaman fiqh suka yi cewa kaza maka ruhi, kaza haramun, kaza kaza, ba sun yi su bane dan mutane su yi amfani da su su saba wa Allah, sun yi su ne dan a yi kokarin bambance maka matsayin kaza da matsayin kaza, a gane menene yake da haddi in babin haddi ne, menene ta'azzur ake mishi, me ake wa haddi, a yanka mutum ko a kashe shi ko a mai bulala ko a daure shi, menene kuma bulala uku biyar goma za a yi mishi, menene abin da in musulmi yayi za a ce azumin shi ya karye, menene abin da in yayi za a ce azumin shi bai karye ba, menene zai a ce zai rama zai yi kafara, menene zai a ce zai rama ba zai kafara ba, shine sirrin malamai na bambanta waɗannan abubuwa. Amma malamai ba su bambance waɗannan abubuwan dan ka ɗauka, abubuwa ne masu sauƙi. Makaruhi ƙanwar haramun ce, haramun ƙanwar shirka ce, to sai ka ga cewa to tunda haka abin yake, to bari ka aikata ƙanwar ƙaramar, ita ce gambaɗin, ita ce makaruhi. To da zarar ka aikata ta, sai ga kuma gobe ba ka ganin alfarmar da haram ke tattare da ita. Da haka sai ku ga kafin wani lokaci al'umma sun yi nisa a cikin saƙon Allah. To abinda Ibn Kathirin yake cewa Allah yana lausasa zukata ta hanyar imani, ko kun fahimta jama'a, bayan waɗannan zukata sun ƙeƙashe da saƙon Allah da dukkan nau'ukan zunubai. Wallahul mu'ammil, Allah shine abin yi wa buri, duk wani buri na shari'a da muke ga Allah muke yi. Al-mas'ul, Allah shine abin roƙo, an yaf'ala bina zalika, Allah ya aikata mana haka. Allah ya sa imani ya yayyafu a cikin zukatanmu, zukatanmu su yi laushi, kuma Allah ya raba mu da saɓannin Allah. Innahu jawabul karim, lallai Allah mai ainihin alheri ne kuma mai karamci ne. Fa in qala qa'ilu, to ka doji Ibn Kathirin ya fara maka wata shimfiɗa cewa dole ne malamai su tafsiri, dole su nemi yadda ake tafsiri. Sai ce to da wani zai ce fa ma ahsanu turuqi tafsir, waɗanne hanyoyi ne waɗanda suka fi kyau da za a bi su a fassara alqur'ani, qur'ani ya fassaru? Jama'a kun fahimta? Ya ce ka yi tafsiri dole, ya ce ka nemi ilimin, to waɗanne hanyoyi ne ake bi a fassara alqur'ani, fassara kyakkyawa ta bayyana? Fal jawabu, amsa ita ce inna asah at-turuqi fi zalika an yufassara alqur'anu bil qur'an, mafi ingancin hanyoyi daga cikin hanyoyin fassara alqur'ani ita ce a ɗauko alqur'ani a fassara alqur'ani da shi. Allah madaukakin sarki yake ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, lallai masoya Allah ba sa tsoron kowa, kuma ba sa zama cikin baƙin ciki da kowa ko da komai. Su waye masoya Allah? Da a tafi ana lalube, menene malam wane ce? A ƙamus kaza ne aka ce malam wane malamin zuhud, wace fassara yi malam wane malamin tarbiyya, me yake game da masoya Allah? Sai Allah da kanshi yace allazina amanu wa kanu yattaqu, su ne waɗanda suka yarda da Allah kuma suke tsoron Allah. To yanzu ka ga wannan menene tafsirul qur'ani bil qur'ani, to hadhihi turuq, hadhihi tariqa, ahsanu turuq wa ahsahu turuq fi an yufassara al qur'ani bil qur'ani nafsihi. Ina fata an gane. Fama ujbila fi makanin, domin duk wata magana da aka yi ta a wani wuri a dunkule, fa innahu qad fassara fi mawdi'in akhar, a wani wurin da aka zo da irin wannan magana an fassara ta. Karanta wurare da dama na alqur'ani da Allah yake magana akan kafara, sai ka ji yana cewa fatahriru raqaba, fatahriru raqabatin min qablu, min qabli an yatamassa, ce wanda ya yi matar shi zihari ya yanta bawa kafin ya sadu da ita. Wani irin bawa? Mumini ko kafiri? Hadha ijmalu, wannan magana ce a dunkule, ba wanda ya isa ya faɗi wata fassara a nan. In ka koma can da Allah yake cewa kuma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, bai halatta ba, bai dace mumini ya kashe mumini ba sai da kuskure. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan ko khata'an, haka ne, fa tahriru raqabatin, sai ce mu'minatin, wanda duk ya kashe mu'mini dan uwan shi da kuskure sai yan tabawa mu'mini. Kaga yanzu waccan kalma da ta zo a can, fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, ita ce ta sace zuwa a nan, amma sai ta zo da ni da kaidi da cewa mu'min. To yanzu waccan wurin in ka tashi fassara ta a ka'idar fassara Qur'ani, sai ka ce duk wanda yayi zihari in ya tashi yan tabawa dole sai dai yan tamumin. Kuma ne ce maka to ai anan Allah bai faɗi ba, sai ka ce to ai wannan kalmar irin wannan hukuncin a wani wurin ya zo da kaidi, kuma Qur'ani ba shi da itinadi. Me ake nufi da itinadi? Irin abin da baka ji yaro yana yi, ya ce na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai, na takwas. To ɗauko hadisin Abdullahi ɗan Abbas, domin yana siffanta sallolin dare. Madadin ya ce annabi ya salla raka'a goma, raka'a biyu yake sallama. Da yake yaro ne sai ya ce sai ya yi raka'a biyu ya sallama, ya 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 raka'a biyu ya sallama. Wannan shi ake kira itinadi a Larabci. Yin shi a wurin Balarabe gangaren rashin fasaha ce. Duk abin da yake shi ne a nan, to in ka zo ka sake maimaita shi, za ka ga Bature sai ya ce Musa, Isa, Ibrahim, sai ta lissafa sai ƙarshe sai ce and, sai faɗa kawai. Amma kaga Bahaushe sai ce da Musa, da Isa, da Ibrahim, da Kabiru, da Atime, da ya ta cewa da, 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 da. To wannan maimaita da, da shi ake kira itinadi ko? To ba fasaha ba ce a cikin harshen Larabci. Saboda haka idan wannan kalma ta zo sau ɗaya da ƙaidin ne mu'min, raqabatin mu'mina, to duk inda kalmar ta zo a Qur'ani ka ɗauki mu'minan nan ka shar'anta cewa dole ne. Don haka idan mutum ya karya azumi ta hanyar jima'i, hadisi sahihi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Darqutni ya ce zai rama guda ɗaya sannan zai yi kafara. Daga cikin kafarar akwai ƴan tabawa, to kalmar haka da zo ƴan tabawa, ƴan tabawa ba ce mumini ba, sai ka ce wannan kalmar da ta zo a nan Qur'ani ya zo da ita a wani wuri ya yi ƙaidi ko? To shine Ibnu Kathirin yake cewa mafi kyawun hanya ta fassara Al-Qur'ani shine a bari Qur'ani ya fassara junan shi, domin maganar da aka dunkule ta a wani wuri naka koma wani wuri sai ka ga ita wannan maganar an zo da ita tare da fassararta, to sai ka ɗauko ta sai ka fassara ta. An fahimta jama'a? Mana yace fa in a ayaka zalika, idan haka ta gagare ka kana lubi fassara Qur'ani da Qur'ani a biya gagara, aya ce ka ganta sai ka rasa wata aya da za ta fassara maka, kaga me Ibnu Kathirin yace fa in a ayaka, in haka ya gagare ka, don a san bai gagare ka sai ga bai gagare wani ba, amma kai ya gagara. To me yasa malamai ke faɗin haka? Saboda shi Qur'ani Allah ya siffanta shi da cewa kitaban mutashabiha, Al-Qur'ani littafi ne mai kama da juna masaniya. To wannan tashabihin yana bayyana a wurin ainihin masaniya ɗin. Duk inda Allah ya kawo kissar annabi Musa a Qur'ani, ina son ka je ka bi wannan gurin, ba za ka sake ganin an sake maimaita irin wannan kissar ƙeƙe-ƙeƙe ba. To ka ga nan ka ji tashabuhin, kitaban mutashabihan, littafi ne da ya kama da juna. Idan ka karanta sabbih ismi rabbikal a'la, akwai kissar annabi Musa ko babu? Akwai. Ya ce suhufu Ibrahim wa Musa, akwai kissan Musa a wurin. kenan wannan tarihin na sabbih yana bayyana mana an baiwa annabi Musa suhuf. An fahimta? In ka koma cikin suratul a'raf akwai kisa annabi Musa ko babu?
Akwai.
Anan an yi irin wannan maganar? Ba yi ba, amma akwai tarihin annabi Musa ko?
To shine tashabuhin.
Zaka ga nan akwai kissan nan akwai kissan nan akwai kissa sai ga sun yi kama ko? Sannan masaniya yana ta sake maimaita wannan kissar. Amma maimaitawar abu ɗaya yake maimaitawa? A ci gaba ne. To da wannan ne zaka gane. Ashe in kana son ka samu cikakken tarihin annabi Musa a Qur'ani, sai ka bi al-Qur'ani ka tattaro duk wata aya komai tsawonta komai gajarta game da annabi Musa. Domin wannan ayar tana ɗauke da ne da wani jubi'i ne na tarihin annabi Musa daga cikin ɓangarorin tarihin allazi la yatajazza'u an ghairihi. Da zaran ka cire wannan ɓangaren to sai ka ga tarihin annabi Musa ya nakasa. Don haka duk alƙur'ani ba inda Allah ya maimaita abu ɗaya ƙefe da ƙefe ya maimaita shi, babu wannan. Amma haka za ta bayyana muku a cikin wannan tafsirin insha Allah ta'ala, wanda za mu rinka ƙoƙarin bayyana ire-iren waɗannan. Sun ce ka ga wannan ayar da ta zo, ko ka tuna wannan makamanciyarta ta zo a wuri kaza? Sai ka ce eh. Da an karanto ta ne rana sai ka ce ai irin ta ce, sai mu ce a'a, duk wannan kalmar da ta zo cewa yayi kaza. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barrur rahim. Sai ka ga cewa duk alqur'ani babu tarkibi irin wannan. Amma a wani rufa bismillahir rahmanir rahim ka ji ar-rahim ta zo nan kuma da ta zo fa inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barrur rahim ka ga a can ar-rahmanu ar-rahim ta zo a nan kuma fa da ta tashi zuwa sai ta zo da al-barru ar-rahim. A can da ta zo da bismillahi ta ce ar-rahmani ar-rahim, da aka ci gaba alhamdulillahi rabbil alamin sai ce ne ar-rahmani ar-rahim. Wannan ar-rahmani ar-rahim da waccan ar-rahmani ar-rahim ba irin su ɗaya ba, domin ne munasabar da ta kawo can farawa ce, munasabar da ta kawo nan siffantawa ce. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yake farawa nan alhamdulillahi rabbil alamina, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ar-rahmanir rahim, wanda shi wannan ubangijin halittu mai rahama ne mai jin ƙai. Don haka matsayin ar-rahmanir rahim a nan da can na bismillahir rahmanir rahim ba ɗaya bane, dan haka ba maimaitawa bane. Dan haka duk alqur'ani babu itinadi. Ba za ka gane wannan ba sai ka karanci ilimin balagha. Za ka ga cewa ba wai alqur'ani ba, mawaƙan jahiliya da kansu idan a cikin waƙa shi ya itinadi sai a rusa ta. Na daga cikin hanyoyin da Zuhair ibn Abi Sulma, wanda shi ne alƙalin da ake gasar kalankuwa ta waƙa, duk in aka je aka tattaro waƙa a tsawon shekara haka zai sai a taro a Ka'aba, to shi ne chief editor. Da an ga wani yayi itinadi ya maimaita wata kalma a irin inda ya kawo ta a baya, sai a jifa da takaddar, ya ce ya mai da Musa karkaru ne zai zo ne mana itinadi, ba mu da abin yi ne, zai bata mana lokaci ka faɗi magana ka sake maimaita ta? Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka sai ka ji Balarabe ya ce wallahi tallahi billahi, sai ka ce me ya zafi? A'a, har yanzu kowace rantsuwa da yake ba maimaitawa ba ce daga wadda ta gabata. Ka ga dai wallahi rantsuwa ce mutlaqan, tallahi billahi duk waɗannan rantsuwoyi ne ba irin waɗancan ba. Ka zo ka ce wallahi shine na rantsu da Allah. Larabawa kan kawo wannan ababi na tabbatar da maganar da koda ba a musu, ba na tunanin za a yi jayya, amma yanzu sai ce wallahi na ci. To a nan wannan rantsuwa ce ta tabbatar da magana. Billahi rantsuwa ce ta shaidar da Allah, ma'ana ina rantsewa da Allah kuma ina kafa shi a matsayin shaida. To tallahi kuma fa rantsuwa ce a cikin mamaki, irin ka ce o na rantse da Allah ban ce ba, kaga yanzu wannan rantsuwa ce a me, a mamaki ko? To in Balarabe ne sai ce tallahi. Ashe kaga yanzu da Balarabe zai ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, karka ce a miye zafi kake maimaita rantsuwa, ba maimaitawa yake ba, Balarabe baya itinabi. Kuna fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan? Afwal, a ƙarƙashin wannan idan kaga kalmomi irin raqaba din nan ta zo a ko'ina a Qur'ani, amma sai a wuri ɗaya ne ta zo da ne da ƙaidin mu'mina ko? To ta zo ne don ta wakilci sauran. Na biyu, dubi kalmar shahada, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, sai kuma ka ce Muhammadur Rasulullah, kamata yayi ka ce wahdahu la sharika lahu shi ma, kamar yadda Allah yake a wajen bauta shi kadai ne bai da abokin tarayya, to haka a wajen manzanci Muhammadu shi kadai ne bai da abokin tarayya. Amma kuma ba za ka taba jin an ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shi ma a ce wahdahu la sharika lahu ba. Me yasa? Saboda aka yi haka an yi itinabi. Amma ka sani kada a yi, rashin yin shi ne fasaha, amma kuma tana nan ita ce a bar kaddarawa a wurin. Kuna fahimta jama'a? Abin da yasa nake muku wannan bayani, saboda kamar yadda ne ishara a baya, akwai wasu mutane waɗanda babu shakka sun koyi ɓangarori na ilimin tafsiri, amma ba su koyi ilimin a haɗuwar shi ba, ba su koyi shi a aikace ba. Idan suka zo sai ka ji sun ce kaga wancan wuri ya zo da fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa, wannan wuri ya zo da fatahariru raqabatin mu'mina, sai ce to duk wanda ka ɗauka ya yi. Za ka iya yanta bawa kafiri, za ka iya yanta bawa mumini, in aka tambaye sai ce saboda ya zo a can da ƙaidi, can kuma ya zo babu ƙaidi. Wannan yana nuna gaba ɗaya bai san fassara Alƙur'ani ba. A babin fassara Alƙur'ani dole ne, tilas ne, in ka zo kana fitar da ahkamul Qur'an sai ka ce duk inda za a yanta bawa a musulunci ba a yantawa sai mumini, saboda Allah ya faɗi haka a Qur'ani. Wani ya ce to ai akwai inda Allah bai faɗi ba, sai ka ce a ana ɗauko wannan ne ana haɗawa a wurin. Ku ɗauko wannan ku haɗa da ƙabiyar fiqh a cikin babin sallah. Dukkan hadisan da suka siffanta sallah ne suka zo da tahiyya. Akwai hadisin da zaka ji ya ce wallahi na fi ku iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam, shine hadisin sahabi Abu Umaydin a inda yake cewa na fi ku iya sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Yana faɗin wannan maganar a tsakiyar malaman fiqh ne cikin sahabbai, har da wani kasaitaccen malami mai suna Abu Qatada, suka ce don me kai baka riga musulunta ba, baka zama da shi zaman da ya fi namu ba, ya za a kace ka fi mu iya sallah? Ya ce na dai fi ku. Sai suka ce yi magani, ya tashi ya fara sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai zuwa ga sallama. Sai ce yaya? Sai suka ce sadaqata, kai gaskiya haka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haka annabi yake sallah. Abin mamaki a cikin wannan sallar da Abu Humaydin ya babu karatun Fatiha da sura, ba a ruwaito ba. A cikin wannan sallar babu tahiyya babu salat. A cikin wannan sallar babu bayani dangane da kada yatsa. A cikin wannan sallar babu bayani dangane da zikirorin sujuda da ruku'u da dagowa da sauransu. Yanzu wannan yana nuna kenan har rantsuwan nan da Abu Humaydin Sa'id yayi, annabi yakan yi sallah lokacin ba karatu? Annabi yakan yi sallah lokacin ba tahiyya? To a ina za a samu waɗannan riwayoyi na karatu da tahiyya a cikin waɗansu hadisai? Sai a ɗibo su a haɗa ko? to haka ake fahimtar addini. Dan haka za ga mutane da dama sai sai karanta hadisi saboda jinsatul isra ta bata mishi rai, sai ce kun ga ai a wannan an ce gashi sallah ce ta annabi, amma kun ga babu wannan ya nuna kenan wani lokacin annabi yana yi baya yi, sai ka ji sun ce eh, to da sai ka natsu karka bata rai, a natsa ake yi. Sai ka ce mishi al-ghafat tamala, shi wannan hadisi yanzu ya tabbata annabi bai yi jalsatul isra ba, dan haka mu ma wani lokacin zamu iya yi. Yace kwarai da gaske. Sai ce akramakallahu, wannan hadisi a cikin shi ban ga tahiya ba, kenan yanzu kamar yadda in na zo wani lokacin zan iya tsallake jalsatul isra, zan iya tsallake tahiya? Zai ce maka a'a. Sai ka ce a ya ai malam, saboda a cikin wannan hadisin ba jalsatul isra ka ce, wannan yana nuna wani lokacin za a iya tsallake ta, to dan haka ai babu tahiya ma. Dan haka kaga ka'idar guda ɗaya ce wani lokacin za a iya tsallake ta. Sai ce maka a'a. Ya akwai hadisai da yawa sun bayyana tahiya. Sai ka ce mishi a'a. Ya akwai hadisai da yawa sun bayyana jalsatul isra, nafsul qa'ida. To wannan ka'idar jama'a ina tabbatar muku da cewa tana daga cikin shirme da 'yan acaba da 'yan takifan fassara alqur'ani, musamman da watan azumi suke yi. Sai ka ji yana fassara alqur'ani, sai ce to kun ga wannan wurin ya zo da kaza, sai ce eh, sai ce to in an yi wani lokacin ba laifi, sai ce amma kun ga wannan abin da ya zo a wancan wurin a cikin suratu Kaf, a cikin suratu Kaf, a ciki babu nan. Sai ce to sai ce wani lokacin ya nuna ba za a iya yi ba. To wannan yana daga abin da malamai suka hazarar suka tsoratar, don haka lallai fassara alqur'ani ana yi da alqur'ani. Idan haka ta gagare ka saboda baka sani ba fa, sai malam ya ce fa alayka bis sunna, to shi kenan kuma sai ka koma ma sunna. Fa innaha sharihatun lil qur'ani, domin ita sunna ita ce mai sharhin alqur'ani, wa muwaddihatun lahu, kuma ita ce mai fito da alqur'ani karara. A nan barin tsaya in yi bayani. Wasu daga cikin malamai na tafsiri da suka zo bayan al-Imam Ibn Kathir sun kawo kuskuren wannan maganar ma saki ba kaidi, cewar qur'ani a fassara shi da qur'ani, in haka ta gagara a koma ga sunna. A ƙarƙashin wannan maganar kenan sunna tana zama second alternative, wato mafita ta biyu. Sai malamai suka ce a'a, idan ka tayar mafassara alqur'ani ka binciki alqur'ani da hadisi a lokaci guda, in ka samu wa qur'ani daidai ne, in a sunna ka fara samu, ɗauki sunna ka fassara alqur'ani, domin a wannan fagen na fassara alqur'ani da alqur'ani ko fassara alqur'ani da sunna, sunna ba ƙasa take da alqur'ani ba, daidai wa daidai suke. So da haka in ka tafi neman fassara alqur'ani, idan hannunka ya kai ga wani hadisi ɗauko ka fassara, daidai ne, ba kai kuskure ba, ka ci gaba, kuma in ka sake haɗuwa da wata aya sai ka ainihin fassara. Na haka malamai suka ce wannan ka'idar ba ala tartibi ba ce. A sadda da aka tafi fassara alqur'ani, ka yi ƙoƙarin binciken alqur'ani da sunna wajen fassara alqur'ani. Karanta wannan bayani a cikin littafin kaifa nafhamu alqur'an, wanda malam Nasiruddin al-Albani ya yi shi kasar ne, amma aka juye shi ya koma ainihin littafi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam ka ce mai na'am na'am karanta ka ji babu mai maimaici shi ba, karanta surar ka ji. Ba itinabi ba ne, ba maimaitawa ba ne. Abinda za ka duba ita wannan kalmar da take cewa wala ana abidun ma abattun, ne ta biyo baya irin abin da ta biyo bayan shi ne da farko, to ba maimaici ba ne. A kawai munasaba ce, kowace munasaba da nata, فبأي آلاء ربكما تكذبان da tazo birjik a cikin suratul rahman ba mai minci bace domin kowace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzaban jawabi ce na wata magana da ta gabace ta wadda ba irin ta ce ta gabace ta gabanta ko ta bayanta ba babu itinadi alqur'ani littafi ne fasihi wato itinadi ba mun fara karanta adab ba za ku ji laraba har dukan ƴaƴansu suke in ɗaye itinadi a jahiliya yana magana in ya faɗi magana ya sake nanata irinta akan irin wannan munasabar sai uban ya kaure shi da mayu sai ce bagari ne kai shine a jami'anta kai ba balarabe bane ya kana balarabe za ka yi itinadi balarabe baya itinadi wai abin da ya dogara da shi wanda kuma gaskiya ne larabci yare ne mai fasaha fasahar da magana farko ta wadatar don haka ba za a sake maimaita ta ba ko kun fahimta jama'a amma mu yarurrukan mu da yake akwai kazaga in ka faɗa sai ka riƙe kunnen shi ka ce ka ji e me nake ka so ce omo ka ce sake faɗi ce omo ka ce omo na ce ka sayo ƙarshe sai zai sayo maka sabulu yankan kusa saboda ba fasaha a yarurrukan mu saboda haka sai an ta itinadi amma balarabe in ya faɗi so ɗaya sai da ta isar don haka ina son ku bi alqur'ani gaba ɗaya kowace aya da ke alqur'ani ko da ka ji karatunta yayi ɗaya kamar wannan da kuka nemi ku kawo na qul ya ayyuhal kafiruna da fa bi ayyi ala'i rabbikuma sabe cewa ba munasaba ɗaya ce ta sa aka kawo ta ba to ba itinadi bane ko kun fahimta jama'a gari ya yayi ka ba da naira 30 an hada maka wake da shinkafa ka ci yamma ta yi ka sake ba da naira 30 an sake hada maka wake da shinkafa ka ci ba maimaki bane domin wancan na yaushe ne na safa ne wancan fa saboda haka ba maimaki bane ci gaba ne in gobe ma gari ya yayi ka sake ba da 30 aka hada maka wake da shinkafa ba maimaki bane don jiya laraba ce ka ciye kuma alhamis ce don haka ba maimaici ba ce gaba ce ina son ku gane me yake nufi da maimaici ne yawwa Allah ya taimaka malam yace ban qad qala al imam ash-shafi'i kai babban malami ma al imam ash-shafi'i cewa yayi kullu ma hakama bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa huwa mimma fahimahu min al qur'an duk hukuncin da kaji manzon Allah yayi to daga al qur'ani ya fahimce shi Allahu akbar dan haka idan ya hukunci idan aka yi nauyin dauka sai aya ta sauka sai kaji Allah yana neman ya dankara kaulasan sai kaji Allah yana cewa ana jayayya da littafin shi amma a lokacin da annabi ya hukunci sai ga babu ayar da take wannan maganar misali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sulhu tsakanin manoma guda biyu waɗanda ke noman rani yace ga yadda basu ga yadda basu sai dai yace an kana mun ammatuka yanzu ka goyi bayan shi manzon Allah dan shi dan uwanka ne gaggwanka ce ta haife shi mana ni kai mun bambancin kabilanci sai ga aya tana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yana cewa ba su da imani duk da ba su da Qur'ani annabi ya hukunci sun yi amma fa ba aya aka ga su tsare ta ba a hukuncin annabi da aka shafi yake tabbatar da wannan magana ka duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta su dauki ya su baiwa Zaidu ita yar jarfata ce balarabiya ba Quraishiya shi kuma zai duba kin fata ne dan Afirka sai sai ga akwai na ƙasa akwai komawa baya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya zartar da wannan hukunci ya dauki wannan yaya bayar ga Zaidu sai suka koma suna taron dattawa cewa gaskiya su ba yi musu adalci ba ya ba a yi musu irin wannan danyen hukunci a ce kawai an dauki yansu shine mai Allah madaukakin sarki yace kuma kana li mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyar amran an yakuna lahum alkhiyara. Yanzu a duba, akwai inda aya ta zartar da wannan auren ne? Sai daga baya ne fa, lokacin da aka zo wata gwagwarmaya aka ce Zaidu ya saki matar shi Annabi ya aura, sannan ne aya ta sauka fa akan auren Zaidu. Amma ka duba Alkur'ani tun daga Fatiha har Baqara har Nasi, ba inda za ka ga cewa Allah ya hukunta auren Zaidu da wannan Zainab. Annabi ne ya hukunta, amma da suka jaya sai Allah ya ce bi halatta wa mumini, namiji ko mace ba, idan Allah da manzon shi suka yi hukunci ya zama muminin yana da ta cewa. Abinda za ka ce ina Allah ya hukunci, sai ka ce a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wani dattijo ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna jin maganganun da kake faɗe, mukan so mu rubuta, amma wata ran sai mu ga kana magana cikin fushi, wata ran kana magana cikin yarda. Sai manzon Allah ya nuna yatsan shi a bakin shi, yace duk abin da ya fito daga nan ka rubuta, domin gaskiya ne daga Allah ne. Arama Hurmuzi da Hakim suka fitar da wannan da isnadi sahihi a cikin tafsirin Sunan Mustalah wal Hadith. Dan haka jama'a, Shafi'i yayi gaskiya da yace duk hukuncin da manzon Allah yayi to fahimta ce wa Al-Qur'ani, sannan kuma kar a manta shi ne babban malamin Al-Qur'ani da Allah ya wakilta shi dan ya ainihin ne, dan ya ainihin fassara Al-Qur'ani. Qala Allah ta'ala, Allah yace إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله للي من سوكر مكد لتاف القرآن دا قسكيا دنك يهكونشي تكان متاني دا أبن دا الله ينونا مكا لأن آية تسنفي دا أبن دا من ذا الله يهكون تا الله ينونا ميكو أكار أشن حسكي لتاف الله دنك سي الله يتمشي ولا تكن للخائنين خصيما كرك زما ابوكين جايايا نا مهائنتا سواي مهائنتا ودان دا بس يردا دا حكمي منزون الله با بايان ياي ان سنجا سي الله يچو انبي كيجا دومن حكمي حكمي الله ني اما سو سنا غن حكمي منزون الله ني دان هكا سنا دا تچيوا شي كوما الله يا يردا ونن حكمي ناشي ني سنا جايايا تو كاي ككجا كرك زما ابوكين تياسو. Wannan ita ce ainihin wato aya ta 105 a cikin suratul Nisa. Wa qala ta'ala, Allah yace wa anzalna 'alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi, da musaukar maka da littafi ba sai dan ka bayyana musu gaskiya daga al'amuran da suke rikici a cikin su. Wa hudan, musaukar maka da littafi ne domin ka bayyana musu ainihin wato sabanin da suke ciki su samu shiriya, wa rahma, su kuma ainihin wato samu rahama ta zama liqaumin yu'minuna, ga mutanen da suka yi imani da Allah. Wato shi Al-Qur'ani ya zo ne a matsayin shi na shiriya, a matsayin rahama da sauki ga mutanen da suke mu'minai. Suratul Nahl aya ta 64. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda haka manzon Allah yace ala inni utitu al-Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Jama'a ku saurara, an bani Al-Qur'ani da irin shi aka hada min, kun ji mu masala da irin shi. Menene irin nashi? Sunna, hadisi, yani sunna. Wa sunna aidan tanzilu alayhi bil wahyi, ita ma fa sunna har wa tana sauka gare shi ne da wahayi, kama yanzilu Al-Qur'an, kama yadda Al-Qur'ani ke sauka. Illa annaha la tutla kama yutla Al-Qur'an, sai dai ita ba karanta ta ake cikin rerawa irin yadda ake wa Al-Qur'ani ba. Wa qad istadalla al-Imam Shafi'i wa ghayruhu min al-a'imma ala dhalika bi adillatin kathira, Imam Shafi'i da shi da waɗansu malaman cikin limamin musulunci sun kafa hujjoji masu yawa don tabbatar da cewa sunna ba kanwar Al-Qur'ani ba ce, amma ita ma wahayinta ake, sai dai ita ba tilawarta ake ba. Wal ghard, Malam Ibn Kathir yace manufa dai dangane da waɗannan bayanai, annaka tatlubu tafsir al-Qur'ani minhu, zaka fara neman fassara al-Qur'ani ne daga shi al-Qur'ani. Fa in lam tajidhu fa min as-sunna, idan baka samu wannan fassara ba to sai ka koma ga ainihin sunna, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama li Mu'adh hina ba'athahu ila al-Yaman kamar yadda manzon Allah ya ce wa Mu'azu a lokacin da ya aike shi kasar Yaman, yace bima tahkum, in ka je kasar Yaman da me za ka yi hukunci? Kala yace bi kitabillah, da littafin Allah. Fa in lam tajid, in baka samu littafin Allah ba fa, kala sai yace bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da sunnan manzon shi. Fa in lam tajid, kala fa in lam tajid, annabi yace in baka samu ba fa, kala yace ajtahidu bi ra'ayi, zan yi iya kwazo da ra'ayina. Kala mai riwayar wannan hadisi yace fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sadri, sai manzo Allah ya bugi kirjin Mu'azu wa kala yace alhamdulillah alladhi waffaqa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lima yurdi rasulullah, godiya ko lima yurdi rasulullah, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da dan aiken manzon Allah ga abin da ke faranta wa manzon Allah rai. Haka ya kamata ka karanta lima yurdi rasulullah, ina fata an gane, domin rasulullah shi ne maf'ulu bihi a wannan wuri mansubi, a can kuma alhamdulillah alladhi waffaqa rasula shi ne me, shi ne maf'ulu bihi mansubin. An gane mansubin rasulullahi, sai kuma ya ce ne rasula rasulullahi, rasula na farko shi ne mudafun ilayhi mansubun bil idafa, ko a'a sai ka ce maf'ulu bihi mansubun, wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، رسول مضاف إليه الأول وهو مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الله شيما حكمه حكم ما قبله، شيما مفعول منه مضاف إليه الثاني. ما فاتن ان غالي wannan hadisi gashi malam ibn kathir yace wa hadha alhadith fi almasanid wa sunan, wannan hadisi yana nan a cikin littafan musnad, musnad al-imam ahmad, musnad al-bazzar, sai yake cewa bi isnadin jayyid, da isnadi mai nagarta. Sai dai malamin da ya takhrijin wannan littafi yace hadith mu'ad hadha, hadith min mu'ad بين العلامة الألباني رحمه الله ضعفه بيانا شافيا في السلسلة الضعيفة. ببما لم ناصر الدين الألباني الله يجيك أنشي ياي بياني يرككي أتكين سلسلة الأحاديث الضعيفة مجلد نبي شافي نتري بيود السبعين دأكو برقم رقم يواتو لمبا تتري تقوز تمانين دقايا فانظره إليك أكو فانظره هناك نافاتا أنغاني yace sai ka duba shi can, wane ne wannan magana? Sai yace alqa'im bil itina, wanda ya tsayi wajen kula da gyaran buga wannan littafi shi ne wa wannan malami da muka yi bayani mai alkunya Abu Abdullahi Muhammad dan Ali Samak. Na fata an gane kuma da yadda lokaci ya kure, sai gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan tafsiri, amma za mu tashi akan wannan hadisi da wannan gaba wadda za mu tsaya mu tattake wuri, don wannan hadisi ya shiga cikin masu wa'azi ya yi kane kane, wannan hadisi ya shiga cikin malamai.